sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da asuba da fatan an waye gari lafiya. Sunana Sarfili Hashim Gumel tare da Yusuf Aliyu Harande da sauran abokan aiki muke kawo muku wannan shirin a yau ranar Laraba 22 ga watan Disamba na shekarar 2021. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanan labarai.
Amurka ta fitar da sabbin dabarun yaki da annobar Omicron. Ana ci gaba da fuskantar barazanar mahaukaciyar guguwar typhoon a Philippines. Aikin jarida na ci gaba da fuskantar babban kalubale a Afghanistan.
Kanan labarin kenan aka saurara. Cikin shirin za ku ji cewa wasu ƴan bindiga sun kai hari wani yanki na jihar Kebbi.
Da suka shigo cibo in gaya maka nan suka wake kowa suka binga halbe-halbe wallahi suka faffasa shaguna sannan mashina da shaguna.
To sai dai masana harkokin tsaro a Najeriya na ganin haɗa kai ga ƴan ƙasar ne kaɗai zai samar da zaman lafiya.
Abubuwa ba daidai suke tafiya ba. Akwai mutane da suke kashe kuɗaɗensu a kan ƙirƙiro fitinin kuma alama suna samun galaba daga abubuwa irin makamai da suke da hanyoyinsu zuwa Afirka.
Haka kuma muna ɗauke da rahoto kan ziyarar gaisuwar mutuwa da gwamnan jihar Kano ya kai wa abokin hamayyar siyasarsa. Sannan kuma muna tafi da shirin baki mai yanka wuya wanda Murtala Faruk Sanyinna ya shirya kuma zai gabatar. Amma yanzu sai a gyara zama domin sauraron labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum barkanku da asuba tare da fatar an wayi gari lafiya. Shugaban Amurka Joe Biden ya fitar da wani sabon shiri na haɗin gwiwa a jiya Talata don yakar cutar sankara ta coronavirus Omicron. Tura ma'aikatan kiwon lafiya na tarayya zuwa asibitoci na gajeren lokaci da samar da rigakafi kayan aiki ga likitoci a duk faɗin ƙasar tare da ba da kyautar abun gwaji na cutar kusan miliyan 5 ga Amurkawa. Biden ya ba da cikakken bayani game da shirin nasa a cikin wani jawabi da ya yi daga fadar White House yayin da adadin sabbin kamuwa da cutar coronavirus a Amurka ke ƙara hawa sosai tare da samun adadin mutane da suka kai 143 a ranar Litinin tare da wasu mace-mace fiye da 1,300. Kusan kashi 3 cikin 4 na sabbin kamuwa suna da alaka da bambance-bambance na Omicron mai saurin yaduwa. Amma Biden ya ce mutane da suka yi cikakken rigakafi musamman waɗanda suka sami ƙarin allurar rigakafin karo na 3 za su iya yin bukukuwan Kirsimeti da na sabo shekara mai zuwa cikin aminci tare da dangi da abokanai. Yanayi na ƙara taɓarɓarewa a tsakiyar ƙasar Philippines kusan mako guda bayan da wata mahaukaciyar guguwa mai ƙarfin gaske da ta afkawa ƙasar. Gwamna Arthur Yap na lardin Bohol na tsibirin ya faɗa a jiya Talata yayin wata hira da gidan rediyon ƙasar cewa lardin da ke fama da bala'i na fama da ƙarancin kuɗaɗen gaggawa na siyan kayan abinci da ruwan sha ga dubban ɗaruruwan iyalai. Gwamna Yap ya yi kira na sirri ga shugaban ƙasar Rodrigo Duterte yana mai cewa idan har ba zai iya aika musu da kuɗaɗen abinci ba to ya kamata ya tura da sojoji da ‘yan sanda saboda a ƙarshe za a iya yin waso so na dukiyoyin al’umma. Labaran duniyar na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington gundumar Columbia. Wani sabon bincike ya nuna cewar akalla kashi 40 cikin 100 na kafafen yaɗa labarai a Afghanistan sun ɓace kuma sama da kashi 80 cikin 100 na mata 'yan jarida sun rasa ayyukansu. Tun bayan da kungiyar Taliban mai kishin Islama ta kwace iko a ƙasar a tsakiyar watan Agusta. Kungiyar 'yan jaridu ba tare da iyaka ba ta gudanar da bincike tare da abokiyar aikinta ta cikin gida da kungiyar 'yan jarida mai zaman kanta a Afghanistan tare da fitar da sakamakon ajiya Talata game da yadda ake samun koma baya a kafafen watsa labarai na ƙasar Afghanistan.
To kafin Yusuf ya sake dawowa da labarai zamu leka Najeriya inda ƴan bindiga ke ci gaba da tayar da hankalin jama'a ta hanyar har-haren ta'addanci musamman arewa maso yammacin kasar. ƴan bindiga dauke da makamai ne suka afka wasu al'ummomi a jihar Kebbi inda suka tarwatsa jama'ar ƙauyukan yankin Ngaski. Daga Kebbi, Muhammad Nasir ya hadu mana da wannan rahoton.
Har-haren ta'addanci na ci gaba da daidaita yankunan arewacin Najeriya musamman a yammacin kasar. Duk da nasarar da ake hangen an soma samu a fafatawa da maharan a gabacin Sokoto. Wannan karon maharan sun dira ne a wasu ƙauyuka na jihar Kebbi inda suka ci karen su babu babbaka a yankin Ngaski. Na zanta da wani ganau wanda baya so a ambaci sunansa inda ya bayyana cewa
bayan minti 30 haka duk sun mamaye dajin garin mu. To bayan sun zo nan suka zo suka tare hanya sun kai minti 30 sama hanya saman titi ne nan suka tare mutane akwai wanda suka hanci 300. Akwai wanda suka hanci 50,000. Ni ina daga cikin gida ina jin suna bugun shi, wani na hwadin a kashe shi, wani na hwadin tun da an samu kudi gare shi kada a kashe shi. Daga nan sai suka buga mai botar bindiga sai ya faɗi ya mena inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yace sai guda ke cikin su mu kaka gura ma inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Suka zo nan suka yi ta halbe-halbe, suka yi halbe-halbe, suka wace kowa ba kowa, kowa ya wace. Suka hoshe shaguna suka ɗibi wayoyi, sai ƙara hoshe shaguna suka ɗibi kayan sanyi.
Har wayo na zanta da wani wanda ya tsallake faɗawa tarkon maharan. Wanda shi ma baya so a ambaci sunansa.
Da suka shigo timo in gaya maka nan suka wace kowa suka dinga halbe-halbe wallahi suka faffasa shaguna sannan mashina da shaguna wallahi shagunan da yake gaji ni ina da yara a nan sun yi 20 a kimo suna da shaguna gaba ɗaya to an babbalde su. Ko fiye wuta wallahi abinci ma da haka wuya yake yi a kimo. Sai dai su cika kayan sanyi abin da suka ga dama duk abin da suka zo cikin firgin kwashewa suke yi gaba ɗaya. Sannan gaskiya ɗin suka ishe yara ƴan mata gaban ka za su lalata da su. Yanzu haka ni wallahi da nake maka maganan nan ina jin bindigansu da nake na daga na salon su sai ne yamma sai na samu wani rami na zinari sai na shiga ciki shi ne ka ga ka same ni a waya amma cikin wayoyi duk an kwakwace.
Bayan wannan ta'asar da suka tafka haka ma sai da suka kwashi shanun jama'a waɗanda har yanzu ba a san adadinsu ba.
Ina nan idan aka ce min ga mutanen nan za su shigo an je kayan halbe-halbe wajen kolo sai zan je wurin bitacen Allah ya sa kamin kacan sun riga da kai wacan ko da nake yaro guda wurin bai rufuwa kawai a kai cin ya alhaji a hanci shanu.
Kamar shanu nawa an ka asa ga hannunka?
Kayan zan za su kai na ji 60 ha.
Na tuntuɓi rundunar 'yan sandan Najeriya akan wannan batun kakakinta a jihar Kebbi ya ce zai bincika amma dai kawo haɗa wannan rahoton. Ban ji ba daga wurinsa. Yanzu dai babbar fargabar jama'a bata wuce rashin tabbas ba da yake ko a watan nan baya da mahara suka fara shiga yankin nasu sun ci gaba da shiga har lokacin da suka sace ɗaliban makarantar sakandaren birnin Yauri waɗanda har yanzu wasu daga cikinsu na can hannun maharan. Akan haka ne ɗan majalisar tarayya mai ƙiltar Yauri Shanga da Ngaski Dr. Yusuf Tanko Sununu yake cewa
don haka muna kira ga gwamnatin tarayya kamar yadda na tukura fitar da wani kuduri a majalisa akwai buƙatar a samar da jami'an tsaro na dandalin jama'a wannan wajen saboda duk lokacin da aka samu wannan farmakin sai sun yi kokari sun shigo sun kawo nan. Haka kuma labarin da nake samu gwamnatin jiha tana ya kokarinta da ganin cewa an kai jami'an tsaro.
Lamarin rashin tsaro dai a arewacin Najeriya na ci gaba da fuskantar kalubale ko an fara tarbo wani wuri sai wani wurin ya rincaɓe abinda ke nuna cewa wataƙila sai an yi da gaske kafin a magance matsalolin baki ɗayansu. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Kebbi a Najeriya.
To Allah ya kyauta a gaida Muhammad Nasir har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka ne daga nan birnin Washington DC inda yanzu agogon muke cewa karfe 12:09 na dare. Yanzu dai ga Yusuf dauke da karin wasu labaran.
Kasashen Poland da Lithuania sun goyi bayan Ukraine wajen yin kira ga kasashen yammacin duniya da su gaggauta kakabawa Russia takunkumi saboda yawan sojoji da ta girki a kan iyakar Ukraine. Yayin da ake fargabar mamayewar Russia, shugaban kasar Poland Andrzej Duda, shugaban Lithuania Gitanas Nausida da shugaban Ukraine Vladimir Zelensky a ranar Litinin sun yi kira ga kasashen duniya da su kara azama kan tarayyar Russia saboda ci gaba da cin zarafi a kan Ukraine. A cikin wata sanarwa da shugabannin suka fitar bayan ganawarsu a tsaunin Cafetania na Ukraine sun sake yin kira ga Kremlin da ta daidaita lamarin ta hanyar janye sojoji daga kan iyakokin Ukraine duk da cewa shugaban kasar Amurka Joe Biden ya gargadi shugaban kasar Rasha Vladimir Putin a farkon wannan watan cewa Rasha za ta biya wani mummunan farashi idan har ta mamaye kasar Ukraine da tura ɗaruruwan tankunan yaƙi, manyan bindigogi masu sarrafa kansu da kuma dubun dubatan makamai, kuma ba ɗauke dubban sojoji a yankin ba, in ji majiyoyin tsaron ƙasashen yammaci. Ɗaruruwan 'yan asalin ƙasar Guatemala ne suka ɗage shingaye da suka saka a wata babbar hanya a ƙasar a jiya Talata, bayan da aka cimma matsaya kan tattaunawa don warware rikicin ƙasa da aka kwashe tsawon shekaru ana zub da jini. A ranar Litinin, 'yan ƙungiyar Mayan Kece sun tare hanyar Inter-Americana da akwatinan mutane 11 daga cikin 13 da aka kashe a wani kisan gilla a ƙarshen wannan makon, inda aka kashe yara 4 masu shekaru 5-16 bisa zarginsu da ɗaukar addina. An ɗage shingayen ne bayan wata yarjejeniya tsakanin mazauna garin da suka je birnin Guatemala don ganawa da jami'an gwamnati da kuma ƙoƙarin fara tattaunawa kan wata iyaka da doka tsakanin al'ummomin biyu masu gaba da juna. Za a fara tattaunawa a farkon rabin watan Janairu, inda za a tattauna batutuwa kan iyaka, in ji Matteo Zuppe, shugaban al'umma daga gundumar Santa Catarina da ke rikici da makwabciyarta Nahuala.
Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Madalla, har yanzu dai muna Najeriya kuma kan batun tsaro, inda a yayin kaddamar da wani taron neman hanyoyin wanzar da zaman lafiya a Najeriya da kungiyar neman zaman lafiya ta ƙasa da ƙasa, wato AUFA, ta yi a birnin tarayya Abuja. Wasu masu fada a ji sun bayyana cewa ya kamata ne duk wani mai kishin ƙasa ya ba da gudunmawa wajen samar da tsaro a Najeriya. Wakilinmu Halima Abdur-Rauf ta haɗo mana da wannan rahoton daga Abuja.
Batun neman mafita da dabarun magance matsalolin tsaro baki daya a arewacin Najeriya abu ne da ke ci gaba da jawo muhawara tsakanin masu fada a ji, masana tsaro, matasa da sauran al'umma, musamman a baya-bayan nan da 'yan bindiga ke kashe-kashen mutane da basu ji basu gani ba. Lamarin da ake ganin yana neman ya gagari gwamnati duk da kokarin da take cewa tana yi don magance su. Manjo Hamza Al-Mustafa, tsohon babban jami'in tsaro ne ga marigayi shugaban mulkin sojin Najeriya Janar Sani Abacha daga shekarar 1993 zuwa 98, kuma masanin tsaro ne da ya fice a aikin tattara bayanan sirri.
Wato lokaci yayi da dukkan wani mai kishi na Najeriya da Afirka da kowa ya miƙe a kafarsa ya rika bada nashi gudunmawa, abubuwa ba daidai suke tafiya ba. Akwai mutane da suke kashe kuɗaɗensu akan ƙirƙiro fitinu, kuma alama suna samun galaba daga abubuwa irin makamai da suke da hanyoyinsu zuwa Afirka da ƙwaya kala-kala da kuma irin waɗanda ake kaiwa suna amfani da shi. Ya nuna kenan cewa daga ƙarfin da suke nuna ya fara fin ƙarfin dokokin ƙasashen Afirka da muke gani, musamman Najeriya.
A yanayin da Najeriya ke ciki dai, duk sassan ƙasar kama daga arewa, yamma, gabas da tsakiya na fama da taɓarɓarewar tsaro ne, kuma shugabanci na gari da zai kula da duk ɓangarorin ƙasar da daidaito a rabin albarkatun ƙasa na daga cikin mafita da za su taimaka wajen kawo ƙarshen matsalolin, in ji John Shishi, ɗaya daga cikin masu fafutukan neman zaman lafiya a ƙasar. A daidai lokacin da ake zargin cewa matasa ake amfani da su wajen aikata miyagun laifuka a Najeriya, Comrade Abubakar Melato da ke zaman babban jagora kungiyar matasa masu rajin wanzar da zaman lafiya da yin sulhu a cikin al'umma, ya bayyana cewa
lallai akwai buƙatar mu gyara ainihin zamantakewar mu, wanda a wannan matakan mun ɗauki matakai. Na ganin 'yan siyasa ɗin nan sun daina amfani da matasa domin yin abin da shafi bangar siyasa da wani al'amari wanda bai kamata ba, musamman ba su ƙwaya. Wannan muka yi yaƙi da wannan, kuma muka gaya wa matasan nan cewa idan 'yan siyasa nan suka kira su ba su ababen maye, su gaya musu su ba su 'ya'yansu su je da su, ko kuma idan suka tura su su yi wani ta'addanci su sa 'ya'yansu su shiga gaba domin su bi su.
Shi ma ɗan majalisar wakilai ne wakiltar mazaɓar Kankiya, Ingawa da Kusada a tarayyar Najeriya Abubakar Yahaya Kusada ya tofa albarkacin bakin sa kan lamarin na tsaro.
Ta harkar ta tsaro ta harkar ce mai sarkakiya kwarai da gaske. Shi sanya muke ganin cewa duk wani guri da za a taru a yi magana kan yadda za a samu da zaman lafiya kuma inganta harkar tsaro to muna da haƙƙi mu halarci wannan gurin ko mu bada
a matsayin ta na uwa Sarauniya Amina Tamitofai Ajayi ta ce matasan Najeriya na buƙatar kulawa ta musamman tare da nuna musu ƙauna sakamakon yadda wasu daga cikin su basu tashi da sanin waɗannan muhimman abubuwa ba a gidajen su.
Young adults, they are beat, they need love and attention, and for me at this stage of my life I'm ready to do my little quota. When there is peace, there's unity.
Masana tsaro da sauran masu ruwa da tsaki dai na ci gaba da yin kira ga gwamnati da ta fitar da sabbin dabarun kawo ƙarshen matsalolin da ake fuskanta a ƙasar da kuma tabbatar da damawa da duk 'yan Najeriya da daidaito don cimma nasara a yaƙi da ake yi da miyagun iri da ke ta'addancin kashe-kashen al'umma ba laifin tsaye balle na zaune a ƙasar. Halima Abdurrauf, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To a gaida Halima Abdurrauf. To daga Abuja sai jihar Kano, inda lamarin siyasar jam'iyya mai mulki ke ci gaba da samun tarnaƙi. Sai dai wani sabon abu da aka gani kuma ya dauki hankali shine ziyarar jajantawar mutuwa da gwamnati Abdullahi Umar Ganduje kai wa tsohon gwamnatin jihar Sanata Rabi'u Musa Kwankwaso har gidansa. Shin hakan yana nufin an sasanta kenan? Wakilin mu a Kano Barka Bashir ta jiyo mana ra'ayin Kanawa kan wannan batun.
Kimanin tsawon lokaci kenan tun bayan da dabi ya shiga tsakanin tsohon gwamnan Kano Rabi'u Musa Kwankwaso da gwamna mai ci Abdullahi Umar Ganduje sakamakon sabani da aka samu na siyasa. Wannan dabi dai ya dauki tsawon lokaci ana ta cece kuce tsakanin mabiyan Kwankwaso da na Ganduje. Sai a ranar Talatan nan ne gwamna Ganduje ya kaiwa tsohon gwamna Kwankwaso ta'aziyya na rasuwar dan uwansa da yayi har ya ziyarci kabarin mahaifin tsohon gwamnan. Wannan lamari da ya janyo cece kuce tsakanin al'umma na kila hakan zai zamo sanadiyar shiryawar manyan jigogin 'yan siyasan biyu ga kuma abinda wasu al'umma ke cewa dangane da ta'aziyar da Ganduje ya kai wa Kwankwaso.
Amma gaskiyar magana bana tunanin cewar za su iya haduwa a inuwa daya. Sai dai kuma da yake ita siyasa wani abu ne, wani game ne da yake abebai. Ba kowa ne yake fahimtar shi ba. Yanzu bukata kawai kasuwar bukata za ta iya hada su a inuwa daya. Amma bana tunanin wannan gwanin da wancan Madugun za su hadu a wata inuwa. In dai ba ta biyan bukata ba.
Sai daga sun kulla kayansu mutanen kansu a haɗe yake. Mu talakawa mu ake rarraba wa kai. Amma idan mu masu hankali ne kuma mun lura to sai mu gyara. Sai mu duba a cikin su waye kamata mu zaba.
Ya je ne don ya nemi sulhu ko yana ganin hakan zai dan yi mishi tasiri gaba saboda yana da bukata a gabar take tunkaro shi ta zaben 2023.
Mun zanta da shugaban karamar hukumar birni wanda yake dan jam'iyyar APC Alhaji Faizu Alfindiki wanda yake babu makiyi na dindindin a fannin siyasa.
Kamar yadda mai girma wani ya faɗa babu wani makiyi na dindindin a siyasa. Duk abin da ke gani magana ce ta bukata, ka zo da bukata, na zo da bukatar tawa a shine ake samun na kilas na interest. Amma lokaci yayi ba za ka taba cin alwashi a siyasa ka ce ba zan taba shiryawa da wannan ba. Ba a cin alwashi haka a siyasa. Kun akai juyin waina waje na ce kun zauna a waje daya.
A bangaren PDP kuwa mun zanta da mai kula da cibiyar labarai na Kwankwasiya Sunusu Batura da Wakin Tufa wanda ya ce ba sa fatan hakan ya zama sila na shirin nasu a fannin siyasa.
Wannan ziyara za mu iya cewa kawai dai ya fita haƙƙin musulunci domin ya kawo ta, amma abin dubawa shine lokacin da mahaifin mai girma jagora Sanata Rabi'u Musa Kwankwaso ya rasu me yasa bai zo masa irin wannan ziyara ba. Yanzu ko da yake ruwa ya ci shi kin ga ya zo domin neman maslaha. To idan haka ne an ce a sulhu khair, amma dai mu ba ma fatan daidaitawa musamman akan abin da ya shafi harkokin siyasa. Amma manzon salamu musulmai su mu'amala su ziyarci juna su duk abin da za su yi, amma a siyasance dai ba ma fatan ƙara haɗewar su. Kuma wannan ya nuna cewa kawai yana yin wani abin ne ba dan Allah ba.
Kamar yadda masu fashin baki kan ce a siyasa babu aboki ko makiyi na dindindin, lokaci ne kadai zai tabbatar da hakan. Barka Bashir, muryar Amurka daga Kano a Najeriya.
To a gaida Barka Bashir, har yanzu dai an tare da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma sai
baki mai yanka wuya. Hausawa kan ce waiwaye a ran tafiya, a yayin da shekara ta 2021 take ban kwana. Shirinmu na yau bita ne akan wasu muhimman abubuwa da muka kawo muku a cikin shekarar. Jama'a assalamu alaikum. Shirin baki mai yanka wuya na farko a shekarar nan ta 2021 dake ban kwana ya kawo muku yadda 'yan Najeriya suka bayyana cewa ba za su taɓa mantawa da shekarar da ta shuɗe ta 2020 ba saboda abubuwa da dama da suka faru a cikin ta. To amma kafin nan a jamhuriyar Niger an waye garin shekarar ne da sakamakon zagaye na farko na zaben shugaban kasar wanda ya sami kyakkyawan yabo a rufaɗin duniya. Ga yadda shirin ya kasance. Dan takarar jam'iyyar PNDS tarayya mai mulki Bazoum Mohamed shi ne ke kan gaba da kashi 39 cikin 100 na sakamakon zaben da aka gudanar a ranar 27 ga watan Disamba da ya gabata. Tsohon shugaban kasa Muhammad Usman ya sami kashi 17. Tsohon Prime Minister Sani Umaru ya zo na uku da kashi 9. Yayin da ɗaya tsohon Prime Minister Albade Abuba ya zo na hudu da kashi 7 cikin 100 na ƙuri'un da aka kada. A yayin da ake shirin fafatawa a zagaye na biyu tsakanin Bazoum Mohamed da tsohon shugaban kasa Muhammad Usman, tuni da wasu jam'iyyun adawa suka bayyana shirinsu na marawa ɗan takarar jam'iyyar PNDS mai mulki wato Bazoum Mohamed a zagaye na biyu na zaben. Salisu Muhammadu Habi shi ne shugaban jam'iyyar ADN Fasaha ya kuma bayyana matsayar tasu a yayin gangamin jam'iyyun ƙawancen marawa Bazoum.
Muna ma Allah madaukakin sarki godiya da ya kama wannan dandali yau saboda mu wallafa wani jawabi ga zuwa ga magoyan bayan jam'iyyoyin nan namu guda kusan 50 da sun kawo goyon baya ga shugaba namu Bazoum Mohamed saboda a tabbatar ma shi samu rikon ƙasar gaba ɗaya ta Niger.
To sai dai Ibrahim Mamman na jam'iyyar MPN kishin ƙasa kuma mamba a ƙawancen jam'iyyun hamayya na CAP 2021 ya ce bar ma batun nuna goyon baya suna nan ma suna nazarin hanyoyin kalubalantar sakamakon zaben na farko inda ya ce a yanzu ma za su kara tamke damara.
Za mu gani tare da ma'aikatanmu wa'anda ke iya bi sau da kafa ya ne sahihancin wannan sakamako kuma wane korihi za mu iya yi zuwa ga wajen kotu.
Akwai alama an yi zagaye na biyu wanda abin da ke nufi har yanzu da sauran fafatawa tsakanin jam'iyya mai mulki dan takarar jam'iyya mai mulki da kuma ɗaya daga cikin ɗan takara na ɓangaren adawa CAP government ɗaya.
Wannan ai albishiri ne mu zama mutane mu abu ne wanda da za mu san da shi amma yau zahiri al'ummar Niger ta gwada mutane da al'umma ce mai mutunci duk abubuwan da aka yi saboda wannan wucewar da aka so a yi da ƙarfi a ta yi zagaye na farko a kada duka jama'a 'yan Niger al'umma za mu ta ta yi tsaye ta kiya ta ce sai da aka yi zagaye sai an ji zagaye na biyu wannan abu albon alfahari ne gare mu muna gode ma al'umma Niger muna so yanda suka yi tsaye suka tare muna so su yi da aiki kowa ya haɗa ƙarfin shi wanga mu ba abu da muka gani ya tsaya daga nan wanga iko yanda aka ɗauko shi ake so a ci gaba da shi a murƙushe wanga iko wanda ke son ya tabbatar da zalunci da ikon nawa sai nawa ni sai iyana saboda in kun dibe su duk wanda kuka gani jagora akwai ɗan shi akwai ma'ayin shi ko ƙanin shi wanda suka shirya wanda za su gadon ƙasar ka.
Ina batun maganan haɗaka da wasu jam'iyyu zuwa zagaye na biyu?
Wannan ai za ka saurara aka ce tun da yanzu ne muke yanzu da aka huddo sakamakon wannan da za akwai kasan CAP 2021 kuma akwai EPP wa'annan in ka dibi abinda suka samu ƙuri'un da suka samu ya limka abinda shi ɗan takarar shugabantar ƙasa na jam'uriya mai mulki ya samu kenan muna iya cewa in an dibi wannan abun lalle kamar masu faɗi.
Duk duniya da ya yi ta jinjina wa ƙasar ta jamhuriyar Nijar a kan yadda ta gudanar da zaben na bana ga kuma ta bakin mataimakin shugaban hukumar zaben ƙasar ta Seni Dr. Aladua Amada jim kadan bayan fitar da sakamakon zagayen farko na zaben.
Wannan zabe shekara uku kenan muke tsara shi. Cikin wannan shekara ukun babu tirsasawa da bamu gani ba. Sai mu ce ma hukumar zabe ta kasa ta yi yankon jini tunda mutane da yawa kan 'yan siyasa kan 'yan kasa zamanagari mutane da yawa sun yi imani ke wannan zaben na daya ba mu iya tsara shi ba kuma na biyu ko mun tsara shi ba mu san shi bace ba amma da ikon Allah kuma ya ba mu kuzari kamar inda muka ce muka tsara wannan zabe dan ku saba da wannan sai mu ce alhamdulillah sai mu ce mun gode ma 'yan kasar Niger 100% dan mun kire su su huto su zabi wanda suke so kuma da ikon Allah sun huto sun zabi wanda suke so tunda alƙalin mu sun gwada cikin kashi 100 kashi 69 suka huto suka yi zabe ina tamani as inda na sani ba yau ba nake cikin harkokin tsara zabe ba a taba samun wannan kashi ba na tururo mutane wanda suka huto suka yi zabe
to a Najeriya kuma a yayin da shekara ta 2020 tuni da ta zama tarihi yan Najeriya da dama na bayyana cewa ba za su taɓa mantawa da ita ba musamman saboda wasu kalubale na musamman da suka fuskanta a cikin shekarar masani halayya da zamantakewar dan adam Professor Tukur Muhammad Baba dan iyan mutum biyu ya tabbatar da tunanin na 'yan Najeriya akan shekarar ta 2020.
To na daidai ba ma kawai cewa ba mu taba ganin irinta ba ni zan taimaki 'yan Najeriya da cewa Allah kada sake nuna mana irinta. Akwai abubuwa da yawa da suka faru da suka kusan ba za mu ce Najeriya ba sun yamutsa duniya duka. Shi wannan shi cutar corona virus da ta fito wato ta canza duniya gaba daya. Duk wasu abubuwa da muke yi na cuɗanya tsakanin al'umma zuwa al'umma tsakanin kasashe zuwa kasashe da sauransu duka ga ta juya mana hankali. Na biyu kuma babban matsala da shi wannan shekaran da ya shuɗe ya kawo mana shi ne mu dai a nan ƙasan zamantakewa na zaman lafiya da kwanciyar hankali da muka rasa. Matsala da muka samu na tsirarun Boko Haram ya ci gaba. In ka wuce wannan kuma abubuwan da suka zo itila'in da ya zo mana na sace mutane da garkuwa da su da karɓan kuɗi kaga 'yan ta'adda sun zo cikin ƙauye sun ƙona ƙauyuka sun kashe wanda za su kace sun saci wanda za su saci da wanda aka kora su bar wuri wannan abu ne da ba mu taɓa tsammanin zai zo ba abin kuma abin takaici shi ne wato abin nan ba wai yana faruwa ba ne kawai ya dami mutane ba alaman cewa zai gyaru su kuma shugabannin namu ga sunan ne abin takaici shine da in kana tafiya ce Allah ya kai ku lafiya ya dawo da ku lafiya ana tunanin hatsarin mota to yanzu ba shi bane ma kawai cewa zan tashi gusau zuwa Zaria zuwa Kaduna zuwa Abuja shin za a sace ni a hanya in an sace mutum a hanyar nan ba wai kawai an sace mutum bane wato tashin hankalin da yake kawo dole ya tada mutane hankali
to ko menene mafita da kuma fatan 'yan Najeriya a cikin wannan sabuwar shekara ta 2021
fata muke yi abubuwan da suka dami mutanen nan a samu hajoji da za a rage musu in haka bai faru ba fa muna wa junanmu muna wa al'umma muna wa gwamnati tsoron fushin jama'a in har aka daɗa tura mutane tura ta kai bango akwai abin da zai faru da bai zai wa kowa daɗi ba gwamnati kamar yadda na nuna da baya ba za ta ɗauki wannan kullum haƙurin mutanen nan ba gwamnati ta mai da hankali wajen babban ulmul aba'isan abin da ke damun mutane sha'anin tsaro na biyu a samo wa mutane abubuwan da ya kamata a samo musu asibiti ilimi ruwan sha da sauransu yaudarar jama'a da 'yan siyasa suke yi za a muku kaza ya kamata a sake tunani a kai
to masu sauraron mu sai a yi mana aikin gafara abinda lokaci ba mu kenan damar kawo muku sai a kasance da mu a azir chafinmu na yanar gizo bihausa.com domin sauraron baki mai yanka wuya gaba ɗayan shi to yanzu a madadin duk wanda suka taimaka shirin ya zo gare ku Ni Sarfila Hashin Gumel da shirin gabatar nake cewa sai an jima da hantsi idan Allah ya kai mu. Assalamu alaikum.